إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Asabar 29 ga watan Al-Muharram shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 116 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama wallafar Al-Imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah a wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassarar nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ke da alaka da ahadithu sifat al-khabariyya amma kamar dabi'ar sa Allah ya gafarta masa yana yawaita istitradi kawo zantuttuka waɗanda suke a gefen mas'alar sannan kuma ya tsawaita akan su Allah ya saka mashi alkhairi a ƙarƙashin haka ne yake ta mana magana akan mas'ala ta asakar wato maye da yadda sufaye suka dauke shi da irin yadda suka girmama al'amarin sa suka mai da shi wata harka daga cikin harkokin su zamu tashi ne a inda malam yake cewa walakin ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه مالا ينا منا مغانا أكن اللذة واتو جن دائي واند تيني دك تكين مطالب الحياة أبا بند تن أدن يكي نما أتكرى يوسا يأتوكو مغانا أكن مينين يا حلستا a cikin abin da mutane ke jin dadi da shi mai bai halasta ba na abinci ko abin sha ko sutura ko makwanci ko abin da ya shafi auratayya ko abin hawa da makamantansu shine yake cewa walakin ma aana ala lazzatil maqsuda amma duk abin da ya taimaka wajen samar da dadin da dama ana nufata shi shari'a tana so a samar da wannan jin dadin min al jihad kaman dadin yin jihadi da cin nasara akan kafirai da dadin shahada wan nikah da abin da zai taimaka wajen samar da jin dadin aure fa huwa haqqun to wannan abin da za a yi na gyara al'amarin daular musulunci na wani strategy ko wata harka ko wani hanya ta samo wa da al'umman musulmi karfin soja da karfin fada'aji da yadda kafirai za su furgita su fita taitai su shiga taitayin su game da al'amarin musulmai to wannan abu ne mai kyau haka na abin da shafa aure wa amma ma lam yu'in ala zalika fa huwa batil da abin da ya zama kuma baya taimakawa wajen samar da wani alkhairi ga musulmai to wannan barna ne la fa'ida ta fihi walakin idza lam yakun fihi madarra amma idan ya zama wanda bai taimakawa ko wani abu da mutum zai yi wanda bai taimaka mashi wajen samar da wani abu ga addinin sa ko rayuwarsa ko ko ainihin wato maslaharsa amma kuma babu wani abu na cutarwa a ciki rajiha wanda ya fito karara lam yuhram ba za a ce haramun bane walam yunha anhu kuma ba za a hana ba zai zo ya buga mana misali insha Allah walakin sai dai fa qad yakunu fi'luhu makruhan watakila aikata haka yana iya zama makruhi li'annahu yasuddu 'anil ladha al-matluba domin zai tare ka daga neman asalin wancan dadin idza wishtaghala llahi hina lahawihi bima yanfa'uhu wa yatlubu lahu al-ladha al-maqsuda lakana khayran lah wannan da yake wannan wasan dama yana magana ne akan lahaw wasa wani abu wanda asalin shi babu wani alfanu a cikin sa to amma sai da mana a cikin abun mara alfanin zai iya taimakawa wajen samar da abu mai alfanu alal misali jihadi da ya buga misali da shi yanzu misali mutum ya je gym ko ya tafi filin kwallo ya ta guje-guje ko ya dinga daukan karfe yana gwada kwanduwarsa ko yana koyan harbi da mashi ko yana iyo a cikin ruwa kaga wannan wasa ne kawai amma idan shi soja ne ko jami'i ne na tsaro wannan zai taimaka mishi wajen ƙara mishi stamina da juriya to yanzu wannan a wurin shi ya da amfani kenan haka mutum ya dauki matarsa su fita su je muntaza su tafi wurin shakatawa ko su tafi ne gari inda babu kowa sai su ko wani daji su je su zauna su yi fira su ƙara danƙon soyayya su manta da wasu rigingimu na rayuwa ko ya tafiya ko ya yi wani wasa tare da ita wannan ma kaga asali wasa ne babu lada babu la'ada amma zai taimaka wajen gyara auren to babu laifi to haka kaman game kun tuna mai magana akan computer game wanda yara in suna yin shi ko matasa kaga dai bata lokaci ne amma a cikin yanayin game din akwai abin da yana koya musu tunani da saurin riska abubuwa to wannan babu laifi a basu su zaka ga mai a zamanance masu koyar da kaman programming da makamantan suna amfani da irin wannan dabara saboda an san yara suna son wasa to sai a sa musu a cikin wasan a cikin wasa sai a koya musu yadda za su kirkiri wasu sababbin applications ko programs na computer to wannan duka shine yake cewa inda ya zama zai samar da wani amfani a cikin samar da wannan amfanin a cikin wannan amfanin za a samu abin da zai taimaka wa al'umma to babu laifi ana iya yi yake cewa la to amma fa wannan lokacin da zaka bata yin wadannan abubuwan da zaka bar wannan abin kai zikiri ka karanta alqur'ani ka saurari wani darasi ko ka je makaranta ko ka tashi kai sallah ko ka tashi ka je ka koyi ilimi to fa yafi maka alheri fiye da wancan shine yake cewa in la wishtagala llahi hina lahuhi ma yanfa'u da a ce shi mai wasan zai shagaltu maimakon wannan lokacin na wasa ya shagalti da wani abu da zai mishi amfani wa yatlubu lahu alladha almaqsuda ya shagaltu da abin da ya samu mishi da asalin jin dadin can wanda ake nufata na lahira la kana khairan lahu da yafi mishi wan nufusud da'ifa yace amma zakata wanda suke masu rauni ka nufusu sibiyani wan nisa zakata irin na mata ko yara kad la tashtagilu idha tarakatu bima huwa khairun min halaha haka hana yaro wasa ko aka hana mata yin wani abu da suka saba irin nasu na mata to lokacin da ba a bar su sun yi wannan wasan ba ko ba za su yi wani abu da zai musu amfani ba an yi asarar lokacin kenan gabaki daya yace bal qad tashtagilu bima huwa sharru minhu kai sa iya ma shagaltuwa da abin da yafi wancan in ka hana yara su yi wasa a cikin gida ko ka hana su yin computer game ko ka hana su hawa lilo ko ka hana su guje-guje ko wasan ƙasa wanda duka wannan zai iya koya musu tunani zai yana tarbiyyar kwakwalwarsu da jikinsu don ka hana su yin wannan gabaki daya to tayi kuma zai sai abin da yafi wannan in ka hana mata su dan sake ko dan yaye ne to sai su je su yi abin da yafi wannan shari au bima yakunu taqarrubu ila Allah bitarki ko kuma su je su aikata abin da neman kusanci zuwa ga Allah shine barin sa fa yakunu tamkinuha min zalika min babil ihsani ilaiha wasadaqati alaiha sai zama barin su yi wannan dan wasan da bayi da matsala din to ka kirsta musu ne ka musu sadaka dan baka ba su dama sun yi barna ba ka it'amiha wa isqaiha kamar idan ka ba su abinci ka shayar da su ka ba su abin da yake mai amfani kuma ka musu sadaka in ka hana su abinci sai su je su yi wani abin da bai dace ba fa li hadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama dan haka ne aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ba'da anwa'il lahwi min al-haqq cewa wasu nau'o'i wasu daga cikin ainihin nau'o'in wasa to suna cikin abin da yake na gaskiya shine kamar yana faɗa mana ne bil ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yin abin nan sai hawa doki ayi gujo ayi tsere ayi sukuwa ko ninkaya a cikin ruwa ko wasa da mashi kaga duka waɗannan saboda a cikin su akwai taimakon mutane wajen su rage wa kansu tension ko wani damuwa ko gajiya sannan kuma akwai koyon wani abu da zai amfani a nan gaba wa kanal jawari as-saghirat yadribna bid-duffi indahu wata rana ma an samu kamar yadda aka sani a lokacin bikin sallah din nan wasu ƴan mata bayi suka zo suna buga dindifa a gabansa wa kana alaihi salatu wassalam yumakkinuhunna min amali hadhal batil bi hadarati kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu suka aikata wannan ainihin albatil din abinda bai da wani amfani a gabansa ihsanan ilaihinna wa rahmatan bihinna, saboda tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rahmarsa. Wato abin da yake sunna mana shine khulasa yadda ake yin rayuwa cikin tsari wanda yake na musulunci, babu zakewa babu gazawa. Allah madaukakin sarki ya ambaci ka'idoji guda hudu wanda sune tushen rayuwa ta musulmi cikin kissar Karun da Allah yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard. Wadannan guda hudun su ne duk abin da ka samu ka nemi lahira da shi, da iliminka, da wayanka, da dukiyarka, da karfin jikinka, da abin da ka koya na addini, da shahararka, da malantarka, da sarautarka, duk abin da ka samu, ma ataka Allahu, duk abin da Allah ya baka to ka nemi lahira da shi. Wannan shine kaida ta farko. Allah sai ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya, kada kuma ka manta rabanka na duniya. Garin neman lahira, kar ka zama rahibi wanda ba ruwan shi da duniya, kace ba za ka yi aure ba, ba za ka ci abu mai kyau ba, ba za ka yi wanka ba, ba za ka daɗe gashin bakinka ba, ba za ka yi kum ba, ba za ka shafa mai ba, ba ruwanka da kowa, ba ruwanka da komai, sai ka zama kaman wani sufi-sufi haka. To kana iya ka zare daga nan, ko kuma ka fara auka wasu ɓarnan waɗanda ba su halasta ba. Shine kuma na uku kuma shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, Allah ya maka kyautatawa da yayi ka musulmi, yayi ka da hankali, yayi ka da ilimi, ya baka dukiya, ko ya baka karfi, ko sarauta, ko mulki, ko shahara, ko nagarta, ko me Allah ya maka ihsani, to kai maka kyautata ma sauran bayinsa. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, sai Allah kuma ya ce wala tabghil fasada fil ard, kar ka nufaci duk wata barna a bayan ƙasa. Sawan barna ce ta zinubi, barna ce ta saban Allah, barna ce ta shirka, barna ce ta ƙarya, ko cin amana, ko cin zarafin mutane, ko sace dukiyar gwamnati, ko kawo wata barna cikin al'umma, duk abin da sunan shi barna to kar ka neme shi. To wannan sune tushen rayuwa mai kyau. To a cikin su kuma sai a samu Allah ya yi wasu halittu cikin halittunsa, kamar yadda ya mata kwatance da yara da mata, sannan akwai sauran wasu mutane za ka yi ilhaƙin su da yara da mata ta fuskar kaifin hankalinsu bai kai gejin da zai hana su yin waɗannan abubuwan ba. To waɗannan ma babu laifi a basu su ɗanyi abin da za su iya yi, shi ne babu laifi idan sun je kallon dabbobi a gidan zu, kaka ce haramun ne. Sun fita sun je bayan gari sun yi picnic, sun zauna sun ci abinci, kaka ce haramun ne. Sun je irin park wurin wasan yara, suna hawa lilo, suna hawa zamiye, sun je suna kurme a cikin kogi ko a swimming pool, sun zo sun ɗauki wani wasa na bidiyo ko computer game suna yi wanda yake da wasu puzzles, suna ƙoƙarin hahhaɗa wasu abubuwa, ana ba su maki, suna jin daɗi, suna jin ƙarfin cewa sun yi wani abin arziki ko sun yi ƙoƙari. Sun zo suna kallon wani wasa na kaman farauta ko gandun dabbobi ko wani film na documentary, ko sun kama hanya sun yi tafiya sun je wani gari ko wata ƙasa don su buɗe ido su ga wani abu, ko suna yin wata riyaba, wani wasa kaman buga ƙwallon ƙafa ko ƙwallon tebur ko ƙwallon kwando ko makamantansu, mujarradin waɗannan abubuwan to karka ce mutum kai yayi. Amma fa ba na cikakkun mutane ba ne, ko mun gani na mutane ne da suke kamar ka ce rabin mutane, kamar mata da yara da waɗanda su ba wasu muhimmai ne a cikin al'umma ba. Amma kai da kake ganin cewa kana da muhimmanci a rayuwarka, ka san abin da kake yi, to wannan ɗin ma kamata ya ka haƙura da shi. Kamar da idan yaranka suna wasa a cikin gida, ba ka zuwa ka ce bari kai ma ka shiga sai an yi da kai, iya ka ce kawai ka ɗan kalle su, ka ɗan musu zone su, ka wuce abinka. Amma za a ce na yara sun fara wasan ƙasa, kai ma kana da girman ka zo ka tsuguna kawai ka kama yi, ko ka zo da kai ake ‘yan gala-gala, ko da kai kaga zai nuna kamar baka san abin da kake ba. Shi ne irin kaga ƙato ya zo wajen biki yana rawa, wannan ya nuna cewa ya mai da kanshi ƙarami, ya mai da kanshi yaro, ko ya mai da kanshi sa'an mata. Ina fata muna ganewa. To shine abin da malami yake mana magana a nan a dunkule, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya kyale waɗannan ‘yan mata bayi sun zo suna rera waƙa suna kaɗa dindifa, shi bai tashi ya yi ba, waɗanda suke zaune a wurin ba su tashi sun yi ba, saboda su manya ne. Amma kuma waɗancan tunda su mata ne, suna son su yi wannan abin ba a hana su ba, kuma ranar sallah ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce don sauran mutane su san cewa a cikin addininmu akwai dama ta samun wani ainihin yanayi na shakatawa. Wa kana hadha al-amru fi haqqihi min al-haqqi al-mustahabb al-ma'mur bi, barin su da yayi suka yi, da tausaya musu da yayi da damar da ya ba su suka yi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne na gaskiya wanda yake mustahabbi gare shi wanda aka umarce shi da shi wa in kana huwa fi haqqihin min al-batil alladhi la yu'maru ahadun siwahu nabi tare cewa su kuma a wurin su wannan wata wani abu ne na barna wanda ba za a ce wa wani yayi ba in ba su ba annabi ce musu zo su yi ba da gaito musu wasu ba amma kuma zai hana su ba kama kana ifa'uhul mu'allafatu al-mu'allafati qulubihim ma'muran bihi fi haqi wujuban aw istihbaban kamar yadda aka umarce shi umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi cewa ya dauki dukiya mai tarin yawa ya baiwa waɗannan sababbin musulunta da ake fatan zuciyarsu ta natsu a musulunci ko wanda ake fatan su shigo musulunci wai lam yakum ma'muran bihi li ahli idan ba ce a ba wa saura ba sauran ba a ba su wannan dukiyar ba al-muhajirun al-awwalun wal ansar ba sa bukatar sai an ba su dukiya sannan su yi musulunci amma ga wasu dole sai an ba su kamar da kasan yaro karami ana so je islamiya sai an ba shi sweet sai an mishi dabara sai an dauko shi an kai shi kaga babba ba za a mishi haka ba a wurin wannan yaron haƙƙi ne na ihsani a mai haka babba ko ba sai an mishi ba kama kana mizajuhu ma'a man yamzahu ma'ahu min al-a'rab kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wasa da dariya su yi zolaya shi da waɗanda suke mishi wasa da dariya cikin mutanen larabawa na ƙauye wan nisa'i was sibyan da mata da yara tatyiban liqulubihim dan ya sanyaya musu zakatansu wa tafrihan lahum ya sa musu farin ciki in ya ga mutanen ƙauye in sun mishi magana shi ma ya musu in sun mishi ba'a da raha shi ma ya musu haka nan ya ce wata mata ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan shiga aljanna annabi ya ce ba za ki shiga ba za ta mishi da kuka sai ya ce ai ba za ki shiga ba sai an mai da ke ai yarinya kin yi tsufa a haka yi mata raha da wasa da dariya ya ga yaro ya guntsu ruwa ya fesa mai a fuska irin yanda ya masu ainihin wato wannan amru dan maimun afwan wannan subhanallahi ga sunan shi nan ya bacci mini yanzu nan ko wancan kanin Anas Abu Umair da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi wasa da dariya yana cewa ina itsin tsuwarka ya Abu Umair ma fa'alan nughayr da ire-iren su to irin waɗannan wasan da yake musu tatyiban liqulubihim dan ya sanyaya musu zakatansu wa tafrihan lahu ya sanya musu farin ciki mustahabban fi haqqihi yusabu alayhi wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne yayi haka kuma zai samu lada akai wa illam yakum ulaika ma'murina bil mazhi ma duk da fa su asali mutanen ƙauye din can da mata din su ba a ce ku je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sharaha ba ba a ce ku je ku yi wasa da dariya da shi ba wala manhina an zalika kuma ba wanda ya hana su su a agun su yana asali ne na halalci kawai amma shi mustahabi ne ma an mishi ya mayar yadda ka sani tsakanin mai bara da mai bayarwa kaga shi mai bara aka hana shi aka ce kai ya bara yayi hakuri ya jure kar ka je ka roki kowa shi kuma mai bayarwa aka ce to in dai har aka roke ka kuma ka bayar kaga kowa akwai abin da aka burce shi an hana an roke ka ka ki bayarwa shi kuma wancan an hana shi asalin roƙon to haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har wani mishi raha ko wasa da dariya ko wani yaro zai inda yake to musabbi ne gare shi ya kyautata musu yayi fira da su yayi raha da su dan su ji dadi su samu albarkar bakinsa da maganarsa da tabawarsa da yake ma yaran nan amma kuma su ba a ce musu ku yi ko kar ku yi hakan ba fa annabi sallallahu alaihi wasallama yabdulu lin nufusi min al amwali wal manafi ma yata'allafu bihi shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sariyar da wato dukiya da ababen amfani ga zakatan mutane dan ya jawo su a jika alal haqqil ma'mur su zo su ba gaskiya yana musu haka bisa gaskiya a bar nema wa yakunul mabdhulu mimma yaltazzu fihi al akhidh wa yuhibbu ya zama kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi din abu ne wanda ya karba zai ji dadi kuma zai so hakan kuma abu ne wanda yake shari'a bai saba wa shari'a ba lianna zalika wasilatun ila ghairi saboda wannan abin da aka yi masa zai kai shi zuwa ga wani abin kuma daban ma'ana idan an yi mishi alkhairi ya gani sai ya jawo kuma izuwa ga ainihin wato karɓar gaskiya wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallama zalika ma'a man la yahtaju ila zalika annabi sallallahu alaihi wasallama baya aikata haka da waɗanda ba sa buƙatar haka kal muhajirina wal ansar kamar mutanen Makka da Madina su ba sa bukatan sai an musu wani wasa ko raha ko wasa da dariya sannan har su ji dadi su karɓi musulunci sun karɓe shi biljid da kwazon su da gaskiyar su ana ce musu ga musulunci ko su karɓa to ba sa bukatan sai an musu yadda yake mutanen kauye ko yadda yake ma yara ko yadda yake wasu masu raunin hankali ko waɗanda suka ki musulunta da wuri har sai an musu kyauta sai an musu wasa da dariya sai an yi surkutaka da su sai an musu raha duk ba sa bukatan wannan yace bal bazzala lahum anwa'an ukhar min al-ihsani wal manafi'i fi dinihim wa dunyahum annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma wato su al-ansar da al-muhajirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wasu nau'o'in ne na ababan da za su musu amfani wasu nau'o'i na abinda zai amfane su a addinin su da rayuwar su ba irin wannan nau'in ba shine wato ya kimsa musu ilimi ya kimsa musu takawa ya kimsa musu san addini ya kuma ainihin ba su falaloli daban-daban wa Umar radiyallahu anhu la yuhibbu hadha al-batil wa la yuhibbu sama'a wannan a kida din ko waka da waɗannan ƴan mata suka zo suka yi tai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah lokacin bikin sallah shi mun ji cewa ya kyale su ne saboda yanayin su saboda ya kyautata musu saboda ya ba su dama su samu sauki a cikin rayuwar su kuma saboda a nuna wa wasu al'ummomi cewa musulunci akwai sassauci a cikin sa amma shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu a matsayin shi na dan adam a matsayin shi na mumini to shi baya san irin wannan abu abun baya burge shi baya nuna baya so kwata kwata walaysa huwa ma'muran idzaka min at-ta'alif bima umira bihi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ba umurce shi da ya ja mutane a jiki kamar yadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ne alaihi salatu wasalam aka mishi wannan umarnin ne ya ja mutane a jika shi ba a mishi wannan umarnin ba shi sahabi Umar dan Khattab da duk sauran mutane saboda haka hatta tasbira nafsuhu ala sama'i ballantana a ce kokarin jawo su a jiki da nuna musu hanya a sanadiyar haka sai shi ya hakuri ya saurari wannan abun koda baya so kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so amma saboda zai faranta wa al'umma da suke yin wannan abin rai waɗannan bayi da suke yi sai ya hakura ya ji fa kana irabu umara anil batili kamalan fi haqqihi umar da ya guje wa sauraron wannan barna to shi agun shi wannan shine nagarta da cikanta wa halin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal amma halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki to yafi na umar cika yafi na kowa shine bayan ya samu kamala kuma ya iya jure ya sako daidai yadda zai ainihin wato a baiwa waɗannan mutane dama su ma su samu jin daɗi kuma hankalinsu ya kwanta kuma su yi wani abu wanda ba barna ba ne gaba ɗayanta kuma amma babu wani lada a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jure saru wannan saboda su ba wai saboda yana bukata ba da haka halin shi yafi kamala malam ya ci gaba da cewa wa mahabbatun nufusi lil batili naqsun dabi'ar mutane zukatan mutane na san barna to wata naƙasa ce da ɗan adam ke da ita lakin laysa kullul khalqi ma'murina bil kamal amma fa dama ba dukkan mutane ne aka umurce su cewa sai sun yi kamala ba dukkan mutane bane wala yumkinu zalika fihim kuma samun kamala a gun mutane a ce ga mutum ya cika goma ba tare yake ba wannan ma abu ne da baya yiwuwa fa idza fa'alu ma bihi yadkhuluna aljannata duk dan adam din da ya aikata abinda zai kai shi aljanna lam yahrum alaihim ma la yamna'uhum min dukhuliha to ba a haramta musu abinda ba zai hana su shiga aljanna ba sauran abubuwa da suka halasta ba za a ce ka bari ba dan ba za su hana ka shiga aljanna ba wa qad sabata fi sahihi anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala malam yace ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'a yace mata maza da dama suna da kamala amma mata ba su da kamala in ban da kwaya hudu wannan ya kawo shi ne bil ma'ana kamar yadda ibnu taymiya ya saba Allah ya gafarta mishi yana yawan kawo hadisai da ainihin ma'anarsu asalin hadisin yana cikin sahih muslim hadisi ne tabbatacce ya bar lafazin kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa maryama wa asiya sai annabi ya ce fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadlu tharidi ala sa'ir at'am wannan shi ne lafazin da ke cikin sahih muslim daga ibnu abbas hasali bukhari ma abinna ahmad da abu dauda su ma sun ruwaito shi hadisi ne tabbatacce mashhuri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya Abdullahi dan Umar akwai riwaya Ibnu Abbas akwai riwaya Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Bukhari akwai a cikin daga ita kanta Aisha a cikin Babu Fadli Aisha da sauran wurare mabambanta lafazin kamula Imam An-Nawawi ya ce ana karanta shi da kamala da fathu akan mimun ko kamula da damma akan mimun ko kamila da kasra akan mimun sai yake cewa amma wal kasru dha'ifun in an yi kasra to lahaja ce mai rauni saka ana iya cewa kamula ana iya cewa kuma kamala sannan lafazi na uku mai rauni shine a ce kamila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan mata Maryamu wanda Allah ya zabe ta ya Maryamu inna Allahu astafaki wa tahharaki da Asiya ita ce mata Annabi afwan matar Fir'auna ko wa zaraba Allahu masal lazina amanu ra'ata Fir'auna id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna ita ce Asiya sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa faddu Aisha ala sa'irin nisa ita kuma Aisha falalatta akan sauran mata kaman falalan as-sarid ne wato abinci da ake yi na kaman fatan nama da Larabawa suke shine ake cewa as-sarid saboda yana da falala wajen nagartarsa da tsadarsa da buƙatuwar mutane zuwa gare shi da dadin shi a baki da kuma amfanin shi a jiki ta kowace fuska yafi sauran abinci sannan kuma za a dade ana yayin shi ba a fasa yayin shi ba har yanzu ma anna hadha al-ilma na'am yace ma anna hadha ma al-ilmi bi anna al-jannata yadkhuluha kathirun min an-nisa'i war-rijal akthar min alladhina kamilu ko kamalu min al-ta'ifatayn yace tare da cewa mun sani cewa al-janna da ake so a shiga wanda ita ce dadi al-maqsud mun ji abai yace al-ladha al-maqsuda al-abadiyya wanda za su shiga al-janna suna da yawa cikin maza suna da yawa cikin mata Allah ka samu cikin su kaga kuma an ce wanda suka samu kamala kuma kadan ne kina ko wanda za su shiga da yawa ba su samu kamala ba za su shiga da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ceto daban na wani cikin bayin Allah sarai ko annabawa ko iyaye ko yaya ko alqurani ko azumi ko makamantansu ko zumunta za su shiga da rahama Allah da gafararsa da kawaicin Allah da yafiyarsa za su shiga da ainihin wato falala da alfarma da Allah zai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware masa al'umma sa da yawa yake shiga aljanna babu hisabi babu ba bin kafa ko babun sawun lefukan su ga sunan da dalilai mabambanta kamar yadda aka sani a wuraren su to kenan kaga wanda za su shiga aljanna masu yawan nan ba dukkanin su ke da kamala wajen shiga wajen samun daukaka a gurin Allah ba wannan kenan sai malam yace fasdul fa idza tabayyana fa idan to kenan tabayyana annas sakar ya bayyana gare ka cewa shi maye muallafun min amrayn hay da yana magana akan maye yace maye an gina shi ne akan abubuwa guda biyu wujudiyyin abinda yake samamme wa huwa ladha shine dadin wa adamiyyun da abinda yake rasashe wa huwa adamul aqli wat tamyiz duk mutumin da ya shiga maye abin da yake samu shine guda biyu yana jin wani temporary dadi sannan kuma yana samun wani temporary na rabuwa da hankalinsa da kuma sanin ya kamata da iya bambance fari da baki to wannan abun guda biyu suka hadu shine mutun ya shiga maye wa kad taqaddama al kalamu ala ladha ka dai ji zancen da aka yi tayi akan dadi wa anna jinsaha la yuzammu cewa asalin abin da ake ce ma jin dadi ba abin zargi bane illa li aridin sai wani abu ya bujiro mishi rajihin wanda ya rinjaye zuwa ga zargi din min fawati manfa'atin kamar abin da zai gusar da wani amfani au dukhuli madaratin ko abin da zai shigar da wata barna to shi sa maye na shan giya ko na shan wani abu na bugarwa yake zama haramun saboda wannan arifu wa tuhmadu idza kanat maqsudatan aw mu'inatan ala maqsud amma ita kanta jin dadin ana yaban shi ya zama jin dadin abin nufata ne ko jin dadin zai taimaka zuwa ga abin da ake nufata shine da muka ji kaman jihadi jin dadin motsa jiki da mutum yake yi in yana yi ne dan shi soja ne ko mai son ya shiga soja dan yin jihadi to wannan abin nema ne jin dadin tarayya da iyali da mutum yake yi in yana yi ne dan ya haifi ƴaƴa a samar da zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfari da ita kaga wannan shi ma abin nema ne jin dadin cin abinci ko sanya sutura da mutum yake yi dan ya bautawa Allah dan ya nuna godiyarsa ga Allah duk wannan abin nema ne a kashin kansa ko saboda yana taimakawa akan abin da ake nema yace to wannan duka abin nema ne wa ammal wasfu al-akhar dayan siffafu kuwa shine mene wa huwa adabul aqli wat tamyiz wanda su ne suke haduwa wancan wujudi shine ladza adami shine wannan gusar da hankali da gusar da tantance abubuwa fa hadha la yuhmadu bihalin min jihati nafsi wannan samsam har abada ba abin yabo bane duk abin da zai ja hankalinka ya gushi sanin ya kamata ka ya barka to wannan ba abin yabo bane sam bihalin a kowane yanayi min jihati nafsi a karankin kansa falaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi madhun wa hamdun li adamil aqli wat tamyiz wal ilm da dai a cikin alqur'ani ko cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba jin wani abu yazo na bayani game da ainihin wato yabo ko nuna godiya game da rashin hankali ko rashin sanin ya kamata ko rashin jahilci ba babu bal qad madaha Allahu al-ilma wal aqla wal fiqha yadda abun yake shine ko da yaushe Allah yana yaban hankali Allah yana yaban ilimi Allah yana yaban fahimta wa nahwa zalika da makamancin wadannan fi ghairi mawdi'in awri daban-daban wa dhamma adama zalika fi mawadi Allah kuma yayi zargi ga rashin ilimin da rashin hankalin da rashin sanin ya kamata a wurare daban-daban mislu qawlihi ta'ala ga wasu wurare da Allah subhanahu wata'ala ya yabi hankali ya yabi ilimi ya yabi fiqh da Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu kace musu shin suna ganin zai daidaita kuwa alladhina ya'lamuna wanda suke da ilimi wal ladhina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi a ce sun zama dai zai yu ba zai yu ba al-imam al-qurtubi yake cewa alladhina ya'lamuna dinnan sune humul ladhina yantafi'una bi'ulumihi sune masu cin moriyar ilimin su wa ya'maluna bihi kuma suke aiki da shi yace fa amma man lam yantafi' bi ilmihi wa lam ya'mal bihi wanda bai ci moriyar ilimin sa ba bai aiki da shi ba fa innahu fi manzilati man la ya'lam da shi da wanda bai sani ba da ɗaya suke duk wanda yake da ilimi bai amfana da ilimin ba bai aiki da ilimin ba to wannan da shi da wanda bai da ilimi da ɗaya suke sai ce kai hasali ma kamar da Ibn Kathir shi kuma ya kawo yake cewa hasali ma wanda bai da ilimi ma sai fi ka samun saukin al'amari kai da kake da ilimi da baka aiki da shi yace domin akwai nasoshi da suka zo da suke nuna a lahira akwai ababen da za a iya daga ma masu jahilci kafa game da shi awa za a daga masu ilimi kafa da game da shi ya kawo hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin littafin dhammu man la ya'malu bi ilmihi la ibnu asakir ne dimashqi da littafin ainihin المحدث الفاصل بين الرائي راوي والواعي نا الرام هرمزي بضياء المقدسي اتكن المختار يا فتر دشي ده النبي صلى الله عليه وسلم اكا تي ان الله يعافل امي يوم القيامه ما لا يعافل علماء الله yana daga kafa ga ainihin jahilai a ranar alkiyama a abinda baya daga kafa ko yayafiya ga wanda suka sani da yake Ibn Kathir da kanshi ya ce abinda yafi inganci shine hadisi ne mursali amma dai ma'anar shi tabbatacciya ce amma akwai hadisi da suka nuna haka a aikace kamar hadisin da yake cewa za a zo da wasu mutane filin alkiyama a fara musu hisabi daga cikin su akwai malamin da baya aiki da ilimin sa wanda nan take za a ta sake shi zuwa wuta da hadisin da ke nuni wanda yake cikin Bukhari da ke nuni zuwa ga cewa ranar alkiyama za a ga wani mutum yana tafe ainihin wato hanjin shi na yoyo a ƙasa har mutane su gane shi su ce a ba kai ne kake mana umarni da kyakkyawa kana mu barin mummuna ba yace eh na kasance ina umartar ku ni ba nayi wato shi yana da gaskin akasin wa ma uridu an anhaakum an ukhalifakum ila ma anhaakum an haka nan kalli abinda Allah ya faɗa wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lastunna ka adin minan nisa'i taqaitunna fala taqdanu biqawli kaza 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 sai Allah yake cewa can ƙarshe wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ku dinga tuna fa abin da ake saukarwa a cikin abin nan dakunan to in ba su aiki da wannan mafa shine Allah yace yuba afla hal azab duk wanda man yati min kunna bi fahishatin yuba afla hal azab duk wanda zata ce wata alfasha a cikin ku Allah ya tsare su daga alfasha to ninka mata azaba za a yi malamai suka ce saboda wancan wazkurna ma yutla fi bitukunna saboda ilimin da suke da shi a cikin dakunan sai ke saukar da alqurani to duk wadannan ababan dauka izna ne ga ainihin wato masu harka addini da daliban ilimi da sauransu cewa kai fa uzurin da za a iya baka bai kai uzurin za a iya ba jahili ba kuma ko a rayuwar duniya ne man kalla haka ne akwai abin da jahili in yayi mutane za su iya kau da kai amma kai kana yi kai da ake ganin ka ustazu ko multazimi ko daliban ilimi ko da fa abin ya halasta sai mutane su gaza baka uzuri cabawa na hadda kai kai ma yanzu kaza kake yi ina fata mun gane wannan dai shine a takeice abin da malamai suka faɗa game da wurin cewa game da alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu ilimin shi ne masu amfana da ilimin su masu aiki da shi sai yace wa qala kuma Allah yace wa ma yastawil ahya'u wal amwatu haka nan kuma wa ma yastawi baya daidaituwa al ahya'u al ahya' kuma inda ibnu qutayba ya fasara yace sune al uqala wato masu hankali sune masu rai walal amwat da kuma aljuhala jahilai kamar yadda Qatada yake cewa duk waɗannan misalai ne ake bugawa akan masu imani da marasa imani to al ahya'u masu hankali wanda suka san ciwon kansu su ake nufi da rayayyu anan wal amwatu jahilai wanda ba su san ciwon kansu ba su ake nufi Allah ka tsare mu daga jahilci da wauta wa qala ta'ala kuma Allah yace ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كغا دا اتن دا الله يكي تشاو ما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات shine inda Qatada yake cewa duka wannan amsal ne ake bugawa game da masu imani da ainihin jahilai da kafirai dukkan shine ake bugawa shi zaka ji kashi Allah yake inna Allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur Allah in ya ga dama sai ya bude zuciyar wanda ya so ya sanya mishi fahimta addini sai ya musulunta kai ko baka isa ka je da wanda suke cikin kabari ba ma'ana wanda suke cikin kabari anan ma'ana shi wanda suke cikin jahilci ya lullube su kamar yadda kabari ke lullube jikin dan adam Allah ka kare mu to sai Allah ya ce ma yastau ma kanu yastadiuna sam'a wannan ayar ko wannan karshen aya tana da fasarori daban-daban da malamai suka yi mata cikin suratul hud tun daga da Allah yake cewa ma kanu yastadiuna sam'a wa ma kanu yubsiruna ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru ma kanu yastati'una sam'a ma dinnan tana da fasara ɗayan uku fasara ta farko daga da Allah yake cewa ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi ko wama kana lahum min dunillahi awliya ma kanu yastati'una sam'a ulaika wancananka lam yakunu mu'jizina fil ardi basu fi ƙarfin Allah a bayan ƙasa basu gagara Allah ba Allah ya ce wa malahum min dunillahi min awliya ko ba wani sai jibince su in ba Allah ba ma kanu yastati'una sam'a ko a dauki dai wannan ma din farko da ma'anarta ta cewa tana nufin akwai ba'un da aka share sai zama ma'anar shi bima kanu yastati'una sam'a wa bima kanu yubsiruna duk da suna ji suna gani amma ba su zama sun gagaru kowa a duniya ba sai zama kenan ma'anar shi a mawdhi'i ne na nasab ma ana ana ma tana da ba'un da aka share shine fasara ta farko da malamai suke mishi fasara ta biyu sai zama ma din zarfiyya ce wato za a ninninka musu azaba ma kanu matukar sun kasance yastati'una sama suna iya ji wa ma kanu matukar sun kasance yubsiruna suna gani wato inda suna nan da rayuwarsu abadan abidina a cikin jahannam ba za a ci gaba da musu azaba ita ce fasara ta biyu to a inda malam ya kawo wannan nasin zamu lura cewa ba wannan fasara yake nahi ba don ba ta fito da abin da yake fada ba sai mu zo zuwa ga fasara ta uku ita ce mai nuna cewa ma anan nafiya ce ma kanu yastati'una sama ai lam yakunu yastati'una sama basu kasance suna iya ji ba ma ma'ana koda sun yi kokarin su fahimta ba su fahimta ba don dolaye ne kafirai ne wa ma kanu yubsiruna ai wa lam yakunu yubsiruna ina fata mun gane duk wannan fasarorin akwai sun ga kuma littafin al-Qurtubi na tafsirin sa zaka ga karin bayani akan su wallahu ta'ala alam sai har zuwa inda Allah yake cewa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asara kawunan su Allah ka tsare mu daga asara wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira kuma na ƙarya ya bace ya basu har zuwa ila qaulihi masalul fariqaini zuwa inda Allah ya ce misalin bangarorin guda biyu to su wane ne bangarorin guda biyu shine abin da ya tsallake shi malam fadin Allah ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun nego haka ne na'am la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun kaga sune bangare na farko ulaika alladhina khasiru anfusahum wanda suka yi asara kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun waɗannan su ne ɓangare na farko a cikin alfariƙai ne suna alfariƙul awwal ɗayan fariƙin kuma shi ne innal ladzina amanu wa aminu salihati wa akhbatu wanda suka yadda suka miƙa wuya zuwa ga Allah wa akhbatu ila rabbihim ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun sai Allah ya ce mathalul fariƙai ne kaga alfariƙul awwal su ne alladhina khasiru anfusuhum alfariƙul sani su ne alladhina amanu wa aminu salihati wa akhbatu sune Allah ya ce mathalul fariqaini misalin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu kal a'ma wal asam na farkon sune kaman makahu da kurma sune alladhina khasiru anfusahum an buga musu misali biyu sannan wal basiri was sami su kuma ƙungiya ta biyu sune kaman masu ji da gani Allah sa mun fahimta yace hal yastawiyani mathala kana ganin zai yi su iri daya afala tadhakkaru wai ba kwa aiki da hankalinku ne ba kwa tunani ne kaga al'ama wal asam sune mislul fariqil awwal su wane ke na alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum me yasa aka buga misali guda biyu saboda muka lura kyau kowanne a ambaci siffa guda biyu ne game da su al'ama shine alladhina khasiru anfusahum al'asam sune wa dalla anhum ma kanu yaftaru zamu ga kwatancan yayi kama da irin wancan aikin al'ama da zai fito shi kadai bai da dan jagora mai zai zai batar da kanshi ya khasaru nafsahu wal asam da ana ta kiran shi ba zai iya zuwa inda ake kiran sa ba zai bace ya dillu an tariqi ina fata mun gane can kuma da aka ce as-sami' sune waɗanda amilus salihat sun ji albasir amin suna aikata aiki na gari suna bin aiki na gari wa akhbatu ila rabbihim sune as-sami sun saurari abinda Allah yake faɗa kuma sun bi shine aka yi musu kwatance kowa da siffa bibbiyu waɗannan al'ama was-sum waɗancan albasira was-sam ina fata mun gane sai Allah ya ce hal yastawiyani mathala kana ga za su yi iri ɗaya duk wannan ya buga mana misalai ne don nuna bambanci tsakanin masu imani da kafirai muminai da waɗanda suke ainihin mushrikai shi kuma Allah ya kawo don tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yabi ilimi ya yabi fahimta ya yabi hankali kaga al-basiru was-sami da waɗanda ake magana da su da aka ce afala tatadhakkarun duk yana koma zuwa ga waɗannan siffofin wa qala kuma Allah ya ce لقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس الله يحكي حقيقة من سرد دا داما دا جتكم متاني دا الجنو من سرد سوني دا جهنم الله كبيره لهم قلوب لا يفقهون بها وان سكي دا زكاتا اما باسا فهنتا دا زكاتا زكاتا سوني أبن فهنتا ولهم أعين suna da idan duna la yubsiruna biha, amma ba sa gani da idan. Walahum adhanun, suna da kunnuwa, la yasma'una biha, ba sa ji da kunnuwa. Ulaika kal an'am, waɗannan sun kasance kamar ainihin wato dabbobi. Balhum adall, ai kai san ma fa dabbobi bata. Ulaika humul ghafilun, waɗannan su ne gafalallu. Kaga shi ma zargi ne ga rashin aiki da hankali, rashin cin moriyar gani, rashin cin moriyar kunne, sannan kuma ƙarshe aka ce wanda yake wannan sifa shi ne gafalalle, wanda ya wofantar da kansa. Kai ya ma fi dabba, domin dabba tana iya tamyizin abin da zai mata amfani kuma ta ci moriyarsa. Ta san mai mata kirki, ta san wanda bai mata, ta san wanda zai cutar da ita, ta san ta samu abincinta da ruwan shanta, ta san da ta samu makwancinta tana da wannan. Shi kuwa bai tunanin waɗannan abubuwa, sai dai irin abin da dabbobin suke. Inda aka ce kal an'am, saboda ya yi tarayya da dabba wajen cin abinci, shi ne damuwarsa, ko tarayya da ta jinsi ita ce damuwarsa. Allah ya ci gaba da cewa, wa qala, Allah ya ce, am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqilun, ko kana tsammanin mafi yawansu suna ji ne ko suna da hankali. Inhum illa kal an'ami balhum adall, balhum adallu sabila, su din kamar dabbobi suke, ai sun ma fi dabbobi bata, sun fi dabbobi ainihin wato bata. Allah ka dare. Wa qala, kuma Allah ya ce, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, Allah ya shaida cewa babu sarki abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah. Wal mala'ikatu, ko mala'iku ma sun shaida haka. Wa ulul ilmi, sannan mazowa ilimi sun shaida haka. Shine malaman tafsiri suke ce, fada kamar yadda Qurtubi ya fada da wanansa, cewa da akwai wasu jinsin halittu na Allah wanda suke da tarayya a cikin wannan shaidawar da Allah ya ambace su, saboda girman wannan al'amarin, girman shaida ɗayautakar Allah da cancantansa da abauta masa, al'amari ne mai girma. Tauhidi al'amari ne mai girma. Allah da kansa ya yi shaida, ya kuma sanar da cewa mala'iku ma suna shaida akan cewa shi ne Ubangiji abin bauta, sannan ya ce ma'abota ilimi ma suna shaida. To kar mu manta kuma duk waɗannan fa da ake magana akan masu ilimi, ana magana akan masu ilimi ne na shari'a, ilimin addinin Allah, ilimin tauhidi, ilimin alqur'ani, ilimin sunna, ilimin fiqhu da sauran ilmomin da suke da alaka kai tsaye da waɗannan ilmomi, ko suke musu hidima kai tsaye, su ake magana anan. Wa qala, kuma Allah ya ce, walita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, yace kuma lita'lamu, dan kusancewa, ka ga masu aka magana da ilimi, lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, kusancewa Allah wato yana da kaddara akan komai. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa. Wa qala, kuma Allah yace, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, ka sani cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Wa qala, kuma Allah yace, wa qur rabbi zidni ilma, ka dinga cewa Allah ka kara min ilimi. Wannan ma Ibnu Kathir yake cewa wato abinda kadai Allah ya roki ya hore annabinsa sallallahu alaihi wasallama da ya nemi kari kenan, bai hore shi da ya nemi karin wani abu ba a cikin ababen da ya bashi in banda ilimi. Wannan yana nuni zuwa ga duk abin da aka baiwa wani bawa, to babu abin da ya kai a bashi ilimi martaba, da dai ire-iren su da ta kawo mana waɗannan su shine kamar yanda ya saba zai ta kwararo maka su ba ji ba gani. Wa qala, kuma Allah yace, a'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim, ku sani cewa Allah yana da tsananin azaba, kuma Allah yana da gafara, yana da rahama. Allah kamar na gafara, kamar na rahama. Wa qala, kuma Allah yace, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha, shin ba sa tsayawa su yi tadabburin alqurani, shine su tsaya su yi tunani mai zurfi dan zaqulo ma'anonin maganganun Allah da fahimtar su, shine a tadabbur. Am ala qulubin aqfalaha, kai ko dai wasu zukatan an sanya musu dan bida ne, wato an sanya musu dan mukullin su, an kulle su ne. Duk zukatan da ba sa iya tadabburi akan alqurani, alama ce akan zuciyoyi ne rufaffu, an rufe su daga fahimtar zancen Allah. Allah ka tsare mu. wa qala kuma Allah yace awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay ba sa duba zuwa ga malakutis samawati wal ard wato ainihin a waɗannan manyan halittu na Allah sammai da ƙasa wama khalaqa Allahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na komai wani dukkan abinda Allah ya halitta ba za ka kalle su kai tafakkuri ba wa qala kuma Allah yace fa'tabiru ya ulil absar ya ku masu hankali masu basira ku tsaya ku dau izina ku tsaya ku lura ku gane duk waɗannan ayoyin mallan yace wa hadha kathirun fil qur'an yaban hankali da yaban tunani mai kyau da yaban basira da yaban tunani abu ne mai yawa a cikin alqur'ani ya amuru qur'ani yana umarni wa yamdahu yana yabo yana yaban atafakkur zurfafa tunani wa tadabbur da ainihin wato lura wa tadhakkur da yin ambato wan nazar da duba wal itibar da daukan izina wal fiqh da fahimta wal ilm da ilimi wal aql da hankali was sam' wal basr wal nutq duk waɗannan Allah yana yaban sa a cikin alqur'ani wa nahu dhalika min anwa'il ilmi wa asbabihi wa kamalihi da ire-iren waɗannan nau'o'in ilimi da sababban samun ilimi kaman su ji da gani din da lura hanyoyin samun ilimi ne wa kamalihi da cikar ilimi din wa yadhummu adbad zalika kuma zaka ga qur'ani yana zargi yana yin Allah wadarai da abinda suke kishiyantan ainihin wato waɗannan abubuwa insha Allah bari mu saurara anan saboda kudin lokaci sai mu hadu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah